الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم bayan haka godiya da jinjina sun tabbata ga Allah subhanahu wataala mai kowa mai komi da ya kawo mu wannan safiya ta Lahadi yau muna uku ko biyu ga watan Shawwal ga watan Zulqa'ada hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga garin Makka zuwa birnin Madina a yau tana da shekara 1442 kidai miladiya yau muna 13 ga watan shida shekara ta 2021 mun haɗu da ƴan uwa a wannan matattara mai albarka ɗaya daga cikin ɗakunan Allah subhanahu wataala mafi alkhairin bigire a ban ƙasa ga baki ɗaya bayan mun gabatar da farilla na sallan asubahi muka kuma ribaci wannan lokaci da wannan dama domin mu tunatar da junanmu to muna godiya ga Allah subhanahu wataala akan wannan ni'ima muna fatan Allah ya dawo da mu akan ta kuma Allah ya amfane mu da wannan aiki na alkhairi duniyan mu da lahiran mu yar takaitacciyar fadakarwa ce kuma wannan muna iya daukan shi wata ziyara wanda muka gabatar da ita fi sabilillahi wannan ziyara ce ta soyayya tsakankanin musulmi wanda la nuridu minkum jazaa'an wala shukuran ziyara ce ta ƴan uwanta ta addini muna fatan mu dace da abin da yazo a cikin hadisin Abu Idris al-Khawlani wata rana ya tafi wani masallaci a garin Dimashq na ƙasar Sham yace ko da naje wannan masallaci sai na ga wani matashi mai kyan fuska mai kwarjini mai mutunci da dattako idan ya bude baki yana magana yace wato haƙoran shi haske suke fitarwa yace kuma sai na ga wannan mutanen masallaci idan sun yi sabani sai a ce a je gurin malam sai abin da yace sai a je gurin malam sai a yi mishi tambaya idan ya bada amsa kun babu wani wanda ke ƙara daga magana an riga an gama da wannan matsalan kenan an wuce gurin yace sai wannan matashi ya burge ni sai ne tunanin wai wannan wane ne yace sai na tambaya sai aka ce min ai wancan shine babban sahabin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shine Mu'adh bin Jabal radiyallahu ta'ala anhu mun sani cewa Mu'adh bin Jabal shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bashi lasisin shine shugaban majalisar malamai na ranar tashin alkiyama manzon Allah ce idan aka tashi alkiyama Mu'adh bin Jabal shike gaba a cikin sahun malamai a wani hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama da yake rattabo matsayi na sahabbai yake cewa sayyidina Abubakar shi yafi kowa tausayi a cikin wannan al'umma Sayyidina Umar shi yafi dogewa akan addini Sayyidina Uthman shi yafi kowa kunya haka nan annabi sallallahu alaihi wasallama yayi ta lissafi da yazo kan Mu'adh bin Jabal sai yace shi yafi kowa sanin halas da haram a cikin wannan al'umma radiyallahu ta'ala anhum ajma'in to shi wannan sahabi Mu'adh bin Jabal shine Abu Idris al-Khawlani ya ganshi aka ce ai wancan shine babban sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam Mu'adh bin Jabal yace sai naji kaunin shi da soyayyar shi ta kama zuciyata sai ni tunanin abin da ya kamata shine idan Allah ya kai mu da asubahi in zo masallaci da wuri domin idan nazo na zauna shi kuma yazo sai in ga inda ya zauna sai in koma in zauna inda ya zauna saboda zama da mutanen kirki da kusantan su yace sai ni jijjifi nazo masallaci sallan asubahi da duku yace ko da nazo masallaci sai na samu qari safaqani bit tahjiya tani Mu'adh bin Jabal ya riga nazo masallacin to kai tabi'iyya zaka daga ga sahabi dama shi sahabi wanda ya zauna da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama komi da komi a gaban su akai su suka yi jihadi har addinin ya kafu yace sai na samu Mu'adh ibn Jabal ya marga ni zuwa masallaci na same shi yana sallah yace sai da na bari ya gama sallan sa fa ataituhu min qibali wajhihi sai nazo ta gaban shi ne kewayo sai nazo ta gaban shi sai na zauna nace Allah gafarta malam bayan sun yi sallama sun gaisa yace ina son ka saboda Allah yace ka tabbata kana so na saboda Allah ne yace na tabbata ina son ka saboda Allah yace ka tabbata san da kake mun saboda Allah ne yace na tabbata saboda Allah ya ƙara jaddada masa na uku shi ma ya ƙara tabbatar masa da cewa tabbas ina son ka saboda Allah sai Mu'adh ibn Jabal yace to albishiranka yace go yace to naji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa kaga alhadithul qudusi kenan ko kuma alhadithul ilahi duk ana fadin haka yace to Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa na wajabta makaina zan kaunaci wadansu mutane guda Allah ne ya wajabta makansa cewa akwai wadansu mutane guda uku wajibi ne ya kaunace su mutun na farko shine almutahabbin fiya wadanda suka yi soyayya saboda Allah wadanda suka yi soyayya saboda Allah wannan sawa'un a jinsin maza ne ko a jinsin mata ne ko jinsin tsakankanin mace da namiji ne in dai an gina soyayya saboda Allah ko da ko wannan soyayyar ta kai ga aure to wannan Allah subhanahu wataala ya wajabta maka shi zai kaunaci irin wadannan mutane menene soyayya saboda Allah soyayyar da aka gina ta domin an hadu a tafarkin Allah soyayyar da aka gina ta ba an gina ta bane saboda neman wani romo na duniya kudi ko matsayi ko neman yabo ko kana neman kafa ko kana neman ka kafa hujja da wani duk ba saboda wannan bane ka gina wannan soyayya ce saboda muna haduwa a tafarkin Allah muna haduwa a masallaci muna haduwa a makaranta muna haduwa gurin sadar da zumunci muna haduwa a gurin wani hada-hada da wani kai ko mu da faɗi tashi na addini wannan ne ya hada mu har muka yi amintaka muka kaunaci juna ko da ku kana bangon duniya na gabas shi masoyin yana bangon duniya na yamma matkar dai akwai wannan soyayya fi sabilillah to Allah subhanahu wataala ya wajabta maka sai ya kaunaci wadannan mutane kuma kamar yadda nace wannan koda ko irin wannan soyayya ta kai ga tsakankanin mace da namiji har ta kai ga aure bai kora wannan alfarman na Allah subhanahu wataala ya kaunace ku ba duk matan da ka same ta a tafarkin Allah kyakkyawan zaton da kai mata da irin biyayyen da take ma Allah ya hada ku ka kaunace ka ta kaunace ka ka kaunace ta ta kaunace ka ta kai ga akai aure ta sanadiyan wannan to kun dace da wannan falala daga Allah subhanahu wataala kaji mutun da farko kenan mutun na biyu yace wal mutabazilina fiya masu ciyar da dukiyar su saboda Allah wanda duk abin da ya shafi addini ko abin da ya shafi al'umma su kuma suna shirye da su bada abin da Allah subhanahu wataala ya hore musu to irin waɗannan mutane su ma Allah subhanahu wataala ya wajabta makansa zai kaunace su ba sai lalle hidiman addini kawai ba har da hidiman al'umma gabaki daya saboda hidima ga al'umma shi ma wato ibada ce da'a ce ga Allah subhanahu wataala da haka duk wanda ya bada kansa ya fitar da dukiyarsa domin ya hidima ga al'umma irin aikin da akan yi na gayya ayi aikin gyara tituna ayi aikin kwashe bola ayi aikin gayya domin a tsaftace muhalli domin al'umma ta zauna lafiya cikin tsafta ta zauna lafiya da aminci ko kuma irin aikin gayyan da ake yi a gyara anguwa a samar da masu gadi suna bada kariya domin al'umman musulmi su kwanta su bacci kai kuma kana nan kana bada dukiyanka irin wannan tafarki Allah subhanahu wataala ya wajabta maka shi zai kaunaci irin waɗannan mutane cikin masu ciyar da dukiya fi sabilillahi akwai masu ciyar da iyalansu da bada hakukan da Allah subhanahu wataala ya dora musu na wajibi domin a cikin hadisi manzon Allah ce abincin ma da zaka sanya a bakin matanka sadaka ne sadaka ne kar ka je ka gina waje amma gida yana da yunwa abin da yake wajibi akan ka shine ka gina gida kuma ka je ka gina waje gurgurdan hali abin da Allah ya hore maka. To mutun na uku da Allah subhanahu wataala ya wajibta maka sa zai kaunace shi shine al-mutazawiri nafiya, masu ziyaran junan su saboda Allah, masu ziyaran juna saboda Allah. Ba ka je ziyara ne domin kana neman wani romo na rayuwar duniya ba, ba din kana neman wani yabo, kana neman wata daukaka ba, a ka yi ziyara ne domin yan uwanta na addini, domin uwanta na fi sabilillah. To ire-iren waɗannan mutane Allah subhanahu wataala ya wajabta maka shi zai kaunace su. To muna fatan cikin falalan Allah da rahamansa Allah ka kaunace mu, domin idan Allah ya kaunace ka baka da matsala a rayuwar duniya, baka da matsala a duniya, baka da matsala ranar tashin alkiyama. Shi Allah subhanahu wataala yana kishin masoyansa, yana kishin masoyansa, yana jibintan su, yana ba su kariya, kuma yana sauraron maganar su. Kamar dai yadda ka san duk wanda Allah ya jarabta zuciyanka da kaunin shi da sansa, to zaka ga kana bashi kula, ana ma kamun kafa da shi domin a samu wata alfarma a wurinka. To walillahi al-masalul a'la, Allah subhanahu wataala yana da kololuwan cika haƙoƙa na soyayya subhanahu wataala. Da haka duk wanda Allah ya kaunace shi, to Allah subhanahu wataala yana kishin sa, ba zai bari a cutar da shi ba, ba kuma zai bari a matsa mishi ba. Shine kaji a cikin hadisi yace man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi, duk wanda ya gaba da masoyina, inji Allah subhanahu wataala, duk wanda ya gaba da masoyina waliyina, faqad azantuhu bil harbi, ni kuma ina shelanta mishi yaki da zai faru tsakankani na dashi. Wane ne zai yaki da Allah ta nasara? Domin Allah yana kishin masoyansa, Allah subhanahu wataala kuma yana ba su kariya. Duk inda suka shiga Allah subhanahu wataala yana kare su, Allah yana jibintan al'amarin su. Idan suka bude baki suka yi magana, Allah na sauraron su. Har a cikin irin wannan kofan akwai mutanen da aka san su cewa mujabud da'wa, in dai sun yi addu'a sai Allah ya karba. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi irin wannan, yake cewa a cikin mutane akwai waɗansu wanda za ka rena musu kura a irin yanayin ginin halittar su, ko irin yanayin talauci da rashi da suke fama da shi. Annabi ya ce za ka rena musu kura, dan gangancikin su wannan ba za ka ga wani abu mai burgewa ba, sai dai ka gan shi raman mai kila kanjaman mai ga alaman yunwa na a tare da shi a cikin tufafin shi. Za ka ga to menene wannan tufafin nashi, kai wannan tufafin nashi ko tsumman goge ɗakin ka ma bai ishe ka ba. Har Annabi yake ba da irin sifar su, yace madfu'an anil abwabi, idan da zai zo ana taro ture shi ma za a yi, ba za a yadda ya shiga ba. Ana taro na elders na anguwa, stakeholder na gari, idan shi ya zo za a ce da Allah malam ka koma can, ka koma tun kuɗe shi za a yi, ba a san da shi, ba a san kiman shi ba. Amma irin ɗasawan da suke yi da Allah, irin soyayyen da ke tsakankanin shi da Allah, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce law a asama ala llahi la abarrahu, idan da zai rantsuwa akan wani abu sai Allah ya kubutar da shi. Saboda tsafin soyayyen da ke tsakankanin shi da Allah, a nuna maka irin yadda Allah ke jibinta masoyansa. Law a asama abillahi la abarrahu, in ya rantsuwa da Allah sai Allah ya kubutar da shi. Idan da a zo a lokacin rani ya duba gari ce kai garin nan ya duku-duku, wallahi yau fa sai an yi ruwa. To a ranar za ku sha mamaki, za ku sha mamaki, wallahi sai an yi ruwan, sai an yi ruwan, sai dai ku zo kuna ta taɗin cewa kai kaga abin mamaki, ruwa a lokacin rani, kawai ga hadari ya haɗu, wani lokaci ma ba hadarin, sai Allah ya saukar da ruwa. Saboda me? Saboda baya son ya kunyata masoyin shi. Har shi ne manzon Allah ya ba da misali, ya ce minhum bara'u bin malik, daga cikin irin waɗannan mutane akwai bara'u, cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. In yema Allah alƙawari to sai Allah ya cika mishi wannan alƙawarin, duk abin da ya faɗi Allah ba zai kunyata shi ba. Saboda nuna maka irin yadda Allah subhanahu wataala ke jibintan masoyansa. Lokacin da aka je yaƙin Musailama, an fafata yaki an kai an komo ba a ci yaki ba sai sabai suka ce to amma me wata dabara mana tun daga bara'u a cikin mu ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce in dai yi rantsuwa da Allah akan wani abu sai Allah subhanahu wataala ya kubutar da shi mu je mana bara'u yi rantsuwa da Allah cewa za mu yi galaba akan yakin nan sai aka je aka samu bara'u aka ce to kaga dai yanda yaki ya kasance me zai hana bara'u kai mana rantsuwa ga Allah cewa za mu samu nasara a cikin yakin nan sai bara'u bin malik ya ce lalle wallahi za a ci nasaran yakin nan ni kuma wallahi zan yi shahada a cikin wannan yakin kuma aka ci nasara a yakin kuma bara'u ya shahada radiyallahu ta'ala anhum ajma'in to wannan ina nuni ne akan irin yadda Allah subhanahu wataala yake bada kariya ga masoyansa yana jibintan al'amarin su yana sauraron su ire-iren su ne kuma irin su su wannan tabi'i da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada bayanin sa Uwais bin Amir al-Qarni Uwais tabi'i ne cikin mutanen Iraki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba sahabbai bayani cewa akwai wani bawan Allah shine mafi falala gabaki ɗaya a cikin tabi'ai shi yafi kowa falala da daraja a wurin Allah masoyin Allah ne yace idan Allah ya sa ku kai arba da shi a lokacin babu Uwais in ma da Uwais to bai bayyana ba a san da shi ba ba dai sahibi bane annabi yace idan ku kai arba da shi to ku nemi muku addu'a sahabbai ba annabi ke ce musu su nemi Uwais ya musu addu'a annabi yace ga sifofin shi don ku gane shi ba shi da mahaifi amma yana da mahaifiyarsa yana kuma yin mace biyayya nagartacciyar biyayya sannan Uwais nan talaka ne fitik bai aje ba bai ba wani ajiya ba sannan Uwais ya mai fama da ciwon kutarta amma dai ya warke ya yi fama da ciwon kutarta ashe din kaga mutum wai yana fama da wata cuta kaga yana ta fadi tashi akan wata cuta ba alama ne ne dake nuni akan cewa wai ba sa kasawa da Allah ba akwai wanda in ka bi shi a hankali ya ma addu'a kila shikenan kai ka sai to shikenan annabi ya ga musu wannan sifofin sayyidina Umar lokacin da ya hau mulki duk idan mutane sun zo daga garin Iraki sai ya tambaye su to Allah kuna da labarin wani mutum ana ce mishi Uwais sai ina ba mu da labarin shi sayyidina Umar ya sa akai ta bincike ko akwai wani Uwais ba a samu labarin Uwais to sai wata shekara kwatsam mutane sun zo daga kasan Iraki sun zo aikin haji Sayyidina Umar ya sa aje ayi mishi bincike ya labarin wani bawan Allah ana kiran shi Uwais sai wani ya ce a kaman fa mun zo da wani bawan Allah ana kiran shi Uwais Qarni Sayyidina Umar ya ce aje a bincika aka je aka bincika sai aka ce gaskiya an samu labarin Uwais an zo da shi amma ba wanda kai kake nufi bane domin shi wannan matalauci ne ba ma wanda ya san da shi ba cikin hakimai yake ba ba wani honorable bane ba wani excellency bane shi ba wani royal highness bane an shi kawai matalauci ne kuma shi ya ma dan yi fama da cutar kutarta su sai suna ganin daraja a cikin sarauta ne ko a cikin mulki ko a cikin dukiya suna ganin sayyidina Umar da irin wadancan mutane ne zai mu'amala ba irin da irin su Uwais ba aka ce so an zo da shi amma dai ba wanda kake nufi bane shi wannan mutum kaji sifofin shi shi kuma sai ya ga sifofin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗi yace aka kai shi gurin Uwais ya gaishe da Uwais a matsayin shi na sahabi fa ya gaida Uwais yace don Allah always kai mun addu'a wai sai ce ni awa kana sahabin annabi sallallahu alaihi wa sallama yace ni dai kai mun addu'a manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya fadi ka ya fadi sifofin ka yace duk wanda ya ganka cikin mai ce ya masa addu'a to da haka ni ina roƙon kai mun addu'a nan take Uwais bin Amir ya masa sayyidina Umar addu'a daga nan da aka gama aikin haji aka ce Uwais bin Amir ko gida bai koma ba yanzu haka ba a san ina ne Uwais ya mutu ba tunda ya fahimci al'umma ta gane shi haka tunda gashi sayyidina Umar ya zo ya yi mishi wannan fallasa a aikin haji fallasa na alkhairi amma sai ya ce to shikenan ana gama aikin haji kawai sai ya san fi abin shi shikenan sai ya kauce ba wanda ya san inda Uwais ya rayu ballantana inda ya rasu yanzu in ka ce ina ne kabarin Uwais babu wanda ya sani saboda kuma shi kuma Allah yana kishin addininsa kar ya bar Uwais a mai da shi ana zuwa ana tafarraki ka san mutane wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun mutane ba sa imani da Allah sai sarka goma ta da shirka yanzu a ce irin su Uwais sun bayyana to Uwais fa ina tabbatar maka da cewa har gashin kanshi sai an gwagwaye sai an gwagwaye za a rika zuwa neman tabarruki mutanen ma da babu wata karama da manzon Allah ya fadi a kansu babu wata daraja da yazo a kansu sai dai mutane ne kawai suka daura suka nada musu rawani ko gaskiya ne ko ƙarya ne ma dai ba a sani ba ana zuwa ana neman tabarruki a gurin su ballantana wanda ake da tabbas saboda duk wanda ake zuwa ana neman tabarruki a gurin su a yanzu mutane ne kawai suka nada su shin haka suke a gurin Allah da gaske haka suke mafi yawa makariya ne burin ba da misali cikin wani mutane da muke da shi a nan garin nan muna da wani shaidani wani tujal a nan gurin dan magaji mushriki ne zindiki ne ba irin ta'addanci da bai ma Allah subhanahu wataala a nan dan magaji cikin shehunne yake amma ba a zuwa gurin shi neman tabarruki ana zuwa gurin shi neman tabarruki ma ana zuwa neman tabarruki bari kun gaya muku yadda na samu wannan bayanin baya ga abubuwan da muke ji a gari haka muke abin nan akwai waɗansu tawaga na mata masu da'awa daga wani yanki na nan kusa da cikin garin Zaria sai suka kawo ziyara da suka kawo ziyara sai suka gida na suka kawo ziyara sai suke tambayin iyalai da Allah ko akwai wanke-wanke a basu su yi inda shara a basu su yi inda waye a basu su yi sai na fito sai naga suna ta hidima suna ta aiki a gida to sai nake ce ma jagoransu ta ce su dena ba abin da ya haɗa mu da su kenan ba abin da ya haɗa mu da su karatu da karantarwa ne da wa'azi da da'awa da haka maganar su zo suna wani hidima a gida bai taso ba sai suka zo sai suka suka gungu sai suka zo sai suke cewa da Allah muna roƙon kai haƙuri amma abin da ke faruwa mun fito daga wani banna ne a baya muke fatan Allah ya gafarta mana wannan bannan da aikin alheri suke cewa abin da ke faruwa shine mu a da muna kan bid'a muna kan banna muna kan bata wannan ya sanya lokaci bayan lokaci akan kwashe mu za mu je neman tabarruki a wurin shehi to idan muka je za mu yi aiki tukuru idan kika yi aiki tsawon lokaci aka gamsu da ke to za a ce yau ke aikinki a ɗakin shehi zaki ke ne zaki je ɗakin zaki share ki gyara gado ki waye a ɗakin zaki kwana kina ma iya kwana sama da ɗaya idan kika fito to har shafan jikinki za a riƙa yi aikin haihi kekin yi kaza za a rika neman tabarruki da ke karan kanki wa'ansu daga cikin suka ce billahi allazi la ilaha illa hu wa mun yi wannan an kai mu dakin mun yi hidima to amma kuma daga baya gashi mun gane gaskiya shine muke yin wannan aikin alherin muna fatan Allah ya gafarta mana wancan kuskuren da muka yi kun gane mahallin shaqina ina nufin ni idan makariyata ma ana zuwa neman tabarruki a wurin su me kake tsammani idan masu gaskiya suka bayyana kuma tabbas suna da albarka suna da alkhairi kaga za a koma ana sharka da Allah dinsu to wannan ya sanya Uwais bin Amir shi ma daga ran kawai sai ya dora Allah madaukakin sarki alkhairi ga Uwais to a takeice jama'a dama kamar inda nace wannan nasiha ce ta soyayya fi sabilillahi da kuma yar takeitaccen fadakarwa ina fatan Allah subhanahu wata'ala ya shigar da mu cikin masoyansa Allah subhanahu wata'ala ya jibinci al'amarin mu Allah subhanahu wata'ala ya kishin mu ya kaunace mu saboda muna da tabbacin idan yay mana wannan Allah subhanahu wata'ala ba zai tada mana da hankali ta hanyar gurbacewan al'amuran tsaro ba jama'a wannan hali da muke ciki na tsaro wanda a halin yanzu duk wanda ya magana ya rufe baki bai magana akan tsaro ba to bai ba magana amana ba saboda babu abin da ya dami al'ummar Najeriya a yau kamar halin tsaro wannan halin tsaro da muke ciki muna da tabbas cewa mun fusata Allah ne mun fusata Allah ne soyayya ne da kauna bace karfi tsakankanin mu da Allah ba sai Allah subhanahu wata'ala jefo mana wannan hukuma dama mun san cewa falam ma asafuna taqamna minhu haka Allah yake yayin da suka fusata mu in taqamna minhum Allah ce sai muka dauki fansa akan su yayin da muka fusata Allah sai ya kasance Allah subhanahu wata'ala jefo mana hukuma da bala'i gayi nan muna ta kakani kai a wata aya ce awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli amin marratan aw marratayn thumma la yatubuna wala hum yadhakkaru mutane ba su lura cewa a duk shekara sai Allah ya turo wani bala'i wata musiba ya jefo musu sode ko sobi ba thumma la yatubuna wala hum yadhakkaru amma mutane ba za su tuba zuwa ga Allah ba ba kuma za su yi tuntuntuni su gane cewa matsalar nan daga gare su take ba wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir duk musibar da ta same ku fa bima kasabat aydikum saboda abinda hannayenku suka aikata ne wa ya'fu an kathir duk ma Allah yana yafi mafi yawa duk ma Allah yana yafi mafi yawa da Allah yana kama mu da duk abinda muka aikata na banna to da tuna an darkake mu da babu wanda zai rige a ban kasa amma Allah subhanahu wataala yana yafi mafi yawa amma fa yana kama mu da abinda muka aikata dubi adawa da samudawa da mutanen annabi Lut da Fir'auna da Allah ya bada bayanin yadda ya halakar da kowanne daga cikin su fa minhum man arsalna ilayhi hasiban wa minhum man akhadathu man khasafna bil arda wa minhum man aghraqa hakanan Allah ya jero irin yadda ya halakar da su da ya gama bayani sai ya ce fa kullan akhadna bi dhanbi duk cikan su mun kama su saboda zunubin su ne duk cikan su Allah ya kama saboda irin zunubin da suke ma Allah to a yau wani irin zunubi ne ba ma yi mu kaga dai muna sharka da Allah kololuwan abin da ke fusata Allah kenan shirka da Allah muna hada Allah da wani idan yana neman mulki ko a siyasance ko a sarautance kai ko a gwamnatance yana neman wata kujera to ba zai neme ta hanyar da ya dace ba sai ya je ya hada Allah da wani ya shirka da Allah kaga ana shirka da Allah cikin abubuwan da yake zakai ta mamaki kun ga duk da yadda mata suka yawa yanzu din nan idan da zaka fito kace ina son matan da zan aura guda 10 kafin rana ta fadi sai ka samu dani amma duk da wannan yawan da mata suka duk irin kala da kake nema duk irin test din da kake nema akwai su amma wani yana nan wai ba zai nemi mace ba sai yayi sharka da Allah subhanahu wataala wani yana da matan fa a gida wai yadda zai zauna da ita ne ya zauna ya kyautata mata su kaunaci juna su zauna lafiya wai sai ya je ya sharka da Allah din ya kimshe ta a gida ya ta zalunta ta kar ta fita wannan da ban mamaki wani mutum kasuwanci ya fara wai sai ya je an bashi laya ko an bashi wani abu ya zo ya haka kofar shagon shi ya sa wai zai jawo customers sharka da Allah wai har akan babin mutum ya bude shago falalan Allah ne fa ya samu wai sai ya sharka da Allah ce to wannan ka kyale manyan manyan position da ake nema masu takara masu neman sarautu masu neman kujeru a gwamnati yana neman wata kujera yana ganin in ya samu wannan kujerar shikenan duniya ta gama samuwa shirka da Allah sau nawa ake yi mace a gidan aure tana tsoron kishiya sai a je ana shirka da Allah duk da kasancewa an canza ma bokaye suna yanzu malamai ake kiransu akwai wani malami a wuri kaza malam mu dai mun zo abu kaza ko an kira shi malam ko an kira shi mala'ika ko an kira shi annabi in dai aka yi sharka da Allah akai magana ta kare ba maganar suna bane muna fasa ta Allah muna sharka da Allah baya ga ko kungiyoyin asiri ga sunan kungiyoyin asiri ga sunan birjik ga sunan a kowane irin zubi na mutane zaka same su abin ban al'ajabi wai har dalibai wannan suna karatu a jami'a makarantu gaba da sakandare wai mutum zai jarabawa dan Allah menene sirrin cin jarabawa ba karatu da mai da hankali ba wai sai ya je gurin boka wai boka ya bashi sa'a ya ci jarabawa boka ya bashi sa'a ya ci jarabawa sirrin cin jarabawa ka tsaya kai karatu ne ka tsaya kai karatu ka gane abin da ake karanta maka to wannan ina kawo muku irin kofofin da mutane suke shirka da Allah ne gurin ban al'ajabi ga fitintunu na fasadi yanzu duk inda ka tsallake gida 1 2 3 4 sai ka sami mai ruwadi a gidan ko sai ka samu mace tana bin irgo ta mace wai yanzu zuna mata koma kaman yanzu an shiga next level zana wannan ai wani abu ne ga magari wai yanzu sai dai a rika luwadi ana madugo har da kungiyoyin yan luwadi da kungiyoyin yan madugo tun da wai ana yi a koyi yanzu ba maganar koyewa bane wannan a shirariyar za ta fito ta nuna ita kungiyar yan madugo take ita tana jin dadin zamanta a wannan kungiya suna kaza suna kaza suna kaza duk in ka shiga social media yanzu menene baka ji baka gani kana jin wannan ba zai fusa ta Allah ba jiyan nan ake ba mu bayanin idan ka je gurin GT bank na akwai wani gida na fitsara da amma can shekara sama da 10 mun san akwai wannan gurin da ake zuwa a sha giya a yi waye a yi wasa a yi kida a yi rawa mata su fito tsarara daga ita sai pant tai waye sai waye tai rawa a yi iskanci a wurin to har ya zuwa yanzu ji ake ba mu bayani akwai irin wannan gidan a bayan GT bank annan sabon gari annan yankin ne mata za su fito ko matan aure ko ƴan mata su dan wanka bayan isha'i su fito su tsaya wayan su suna kasuwa ne irin yanda zaka je shago ka ce da Allah akwai kaza akwai kaza akwai kaza da Allah ba ni akwai fe wata ba ni to haka nan wai ita ma ta tsaya yanzu ita ma tana kasuwa ne zaka je ka dauke ta ana irin wannan sabon Allah fitintunu ba za su ma mai al'umma ba jama'a mun fusa ta Allah fa mun fusa ta Allah sai dai mu dawo mu tuba kowa ya san irin bannan shi ni na san nawa ko da na boye muku amma kuma Allah ya sani kai ma ka san naka kowa san irin bannan da yake yi bal al-insanu ala nafsihi basira, kowa ya san kanshi. Mu fa dawo mu tsorace Allah, mu gyara alaka tsakankanin mu da Allah, mu tuban mu Allah tuba ta gaskiya, muna da yaqinin Allah subhanahu wata'ala zai daukake mana wannan fitintunin. Allah zai daukake mana. Hadisi ya tabbata cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa khamsun idza tulitum bihinna a'udhu billahi an tudrikuhunna, yace akwai wasu abubuwa guda biyar ina roƙon Allah, yake cewa idan aka jarabce ku da su, kai ina ma roƙon Allah kada ya sa ku ga wannan lokacin ku sahabbaina. Yace idan aka zo wannan lokacin bala'i da fitina ta faru, abu na farko Annabi yace babu al'umman da za ta yi alfasha kuma ta bayyana alfasha, ta yi alfasha lam tabhar, wato babu wata al'umman da za ta yi alfasha ta bayyana shi, sai face sai Allah ya jarce su da cututtuka da annoba iri-iri wanda iyayensu da kakanninsu ba su san da su ba. Cututtuka wanda iyayenmu da kakannin ba san da su ba. Wallahi ina gaya maka, cututtuka da dama na in ka dawo da iyayenmu ba san su ba. Mun tattauna da wani professor cikin manya-manyan daktoci a asibitin Murtala, asibitin Aminu Kano. Wani bawan Allah ne bai da lafiya, aka ce aka yi bincike kaza, aka yi bincike kaza, aka yi bincike kaza, aka yi binciken abubuwa mabambanta. Har sai da ya kasance likitocin suka yi wani team suka haɗu, wannan shi fannin shi kaza ne, wannan fannin shi kaza ne, wannan fannin shi kaza, kusan likitoci guda biyar suka zaunar da mari lafiya, kowa yana mishi tambaya, yana ɗaukan bayani, kowa ya gama ɗaukan bayaninsa, suka zauna suka tattauna. Wannan a gabana aka yi, a gabana aka yi, suka zauna suka tattauna, kowa ya kawo irin nashi ƙwarewan, suka ce to ya kamata mu bashi test kaza, mu bashi test kaza, aje ai test kaza, ai test kaza, ai test kaza. Duk aka je aka yi, komai yana nuni akan positive, ba da wata matsala kenan. Sai wannan profession sai ya kira wannan mara lafiya duk wani gurin, sai ya ce to ku zo, kun ga al'amarin nan, da yake shi mummuni ne, musulmi ne, muna mishi kyakkyawan zato, ya ce kun ga al'amarin nan, mun gama baza ƙoƙarinmu kwana da kwanaki, amma wallahi ba mu gano komai ba. Ya ce al'amarin nan suna hannun Allah ne, ya ce akwai likitoci da dama suna jin kunyansu nuna ba su gane ba, ya ce amma wannan amacin amana ne na ilimi, wallahi tallahi ba mu gano komai ba. Duk waɗannan bincike da muka yi da kaza da kaza da kaza ba mu gano ba. Ya ce waɗansu cututtukan muna da tabbacin cewa kawai saɓon Allah ke haifar da su. Profesa ne kuma, profesa ne a sashen abin nan cardiology, likitan zuciya ne. Farfesa Mahmud sunansa, ya ce to mu gano komai ba, kawai mu bai wa Allah al'amarinsa, mu bar al'amarin a hannun Allah, a ci gaba da addu'a kuma a ƙara gaba, ƙila za a iya samun wani abu haka ba. Likitocin ma ba su gano ba. To ko Ingila ka ji akwai cututtukan da ba a gano su, ba a san su ba. Abin ma da yake ce mana, ya ce sai ka ɗauko bayani kana ganin ciwo kaza kamar abu kaza ne, in ka ɗauko tafiya kana zuwa wani guri kawai sai ka ga ta yanki, ɗauka a ce maka ciwon zuciya ga alamominta ga siffofinta ga kaza ga kaza, in ka ji siffa ɗaya kafin ka kai na biyun kawai sai ka ga hanyar ta yanki, ƙila kuma sai an haɗa siffofi huɗu biyar shida, to kaga a wannan lokacin dole ka ci warki. Sai kuma ga wannan cutar ta fi kama da ciwon abin nan, ciwon hanta, wannan cutar, ya ce haka nan abubuwan ke rikice mana. Wannan muna da tabbacin cewa saɓon Allah na taimaka mu haka. Da haka jama'a, akwai abubuwa guda biyar ne manzo Allah sai ya kawo su, amma babu lokacin da za a kawo su duka. Amma dai ina ƙara jaddada mana, soyayya ta yi rauni tsakankanin mu da Allah, mun fusata Allah, mun saba ma Allah, mun bude kofa kowa da irin nashi laifin. Wani laifin shi ya ma kai kafirci, wani laifin shi bid'a, bid'a, wani laifin shi sabo manya-manyan zunubai, wani laifin shi kuma yana zaluntan iyalinsa, kowa da irin nashi laifin. To in fa muna so Allah ya kaunace mu, ya jibince mu, ya saurare mu in mun daga hannu mun yi addu'a, to mu yi abin da zai samu mana da kauna tsakankanin mu da Allah. Idan Allah ya kaunace mu shikenan, sai mu gaya mishi, mu ce ya Allah ga abin da ya dame mu. Sai kaga Allah ya taimake mu irin yanda ya rika taimakon sahabbai mutum 300 su tunkari mutum 1000 kuma su yi galaba, mutum 30,000 su tunkari mutum 400 za a yi yaki kuma su yi galaba da izinin Allah. Yan tsirarin mutanen nan da ake renawa wanda suka rayu a Jaziratul Arab, a garin Makka, a garin Madina, wanda a wancan zamani garin Makka da Madina basu cigaba ba. Wa yake maganan garin Makka da Madina? Ana maganan Faris da Rum, mutanen da suka cigaba. Wannan ko ƙauye daji ba wanda ya san da su. A nan ne fa aka annabi sun yi bayyana, ya tarbiyanci mutanen nan da suka rike imani Allah ya kaunace su. Sai ga mutanen nan yanzu Makka ita ce Ummul Qura, ita ce uwan duk wani gari a duniya. Kowane musulmi yana fatan zuciyar shi ta koma zuwa ga Makka, yana fatan ya ziyarci ɗakin Allah. Duk da kasancewar wahala ake yin an je a je ayi Safa, ayi Marwa, aje Arafa, aje wanene, ana wahala, ana sarwantar da dukiya har mutuwa ana yi, amma zuciyar mutane ya koma can. Mutanen nan sahabbai Allah ya taimake su, suka kafa daula. Duk inda suka tunkara a duniya sai sun ga bayansa. Suka yi yaƙi da ƙasan Farisa, ƙasan Iran, wanda shugaban ƙasan Iran a wannan lokacin Farisa yana ganin waɗannan mutane ƴan tsararru, ga kunan ƙanjamu muramu, su Khalid, su Sa'ad bin Abi al-Waqas, yana ganin su waɗannan mutanen wai waɗannan suwaye sun isa su zo su gaya mu irin abin da suke gaya mu. Khalid yana gaya mishi, kai Rustam shugaban sarkin yaƙin su kenan, ka ji tsoron Allah ka karɓi musulunci. In baka karɓi musulunci ba, wannan mulkin naka zai koma maka ƙasƙanci. Yana mamaki wai waɗannan suwaye, da Allah ka dubi jikinka fa, kaga irin rigar da ke jikinka kake gaya min wannan magana? Yana gaya mishi, ka saurari abin da nake gaya maka, ne maganan ba a gangan jiki bane, ba a riga bane. Bai dai karɓi musuluncin nan ba, har sai da yaƙi ya faru tsakankanin su. Ana ganin su su ne super power a wannan zamanin. Tani an gama da ƙasan Iran, an gama da ƙasan Farisa. Yan waɗannan ƴan tsirarun mutanen sun buwayi duniya, saboda mene? Saboda suna tare da Allah. Allah na ƙaunar su, Allah ya jibinci al'amarin su, Allah yana sauraron su. Idan muka bi Allah, muka tuban mu Allah, muka gyara halayen mu, Allah zai saurare mu. Amma in muka ci gaba da zama a haka, to mu ma mu shirya ma hukuban duniya. Ba za mu fita a cancanta ba, mu shirya ma hukuban duniya. Sannan kuma abin ban tsorin shine ka gama shan wahala a duniya, kuma ka koma ka sha wahala a lahira. Rayuwa ba ta kyau ba kenan. Sauƙin ta a ce ka cuya a duniya, amma ka koma zuwa ga Allah, ka samu kyakkyawan matsayi, sai a ce wannan ka hayi. Amma a duniya kidnappers sun addabe mu, Boko Haram ya addabe mu, IPOP sun addabe mu, ƴan ƙwadudu sun addabe mu, ƴan sara suka na cikinmu sun addabe mu, masu sata a unguwanni sun addabe mu, ƙasa babu tituna. Duk da yanzu alhamdulillah ga yana ana titunan, Allah ya taimake su. Babu wutar lantarki, sauro ya addabe mu, ba tsari gudanar da gwamnati fair, gudanar da ɗalibai a makarantu tun daga primary da secondary da jami'o'i ilimi ya lalace ban taba ganin inda ke ƙaryan ilimi ba sai a Najeriya mutum bai da ilimi ya dauko kwali ya je ya sayi kwali ko shi man zai zama mai wannan ilimin komai ya lalace in ka dauka ka ce menene yake tafiya akan daidai sai ka lalubo sai da kira 'yan jarida sai yi mana bincike su gano me yake tafiya kashi 30 cikin 100 ka ce mishi yayi cikin 100 kashi 30 cikin 100 me yake tafiya ya kai kashi 30 zaka bashi 30% galibin abubuwan ba su kai ko 20% ba inda kasan take gudana komai da ka sani ya gurbace to duk ka gama rayuwa irin wannan kai gashi baka da ɗakin Ka'aba ba lantana ka ce ba zan rika zuwa ina da wafi baka da masallacin Annabi ba lantana ka ce zan je cin arabi sallah ɗaya sai na samu daraja dubu ka samu kuɗin ki da nafa san hana ka ci san hana ka walwala kana san ka je Abuja amma in ka tuna kai hanyar Abuja nan fa da hadari ka kasa tren din ma ba tabbas jirgin kasan ma da ake bi ba tabbas kana san kai noma ga Allah ya baka fili hekta kusan 50 kake da shi wanda ka gada gurin mahaifinka ko wanda ka saya ka je kai noman ya gagara ban sani ba cikin ku in aka ce ga fili a Galadimawa ga yana an baka kyauta hekta 10 ka je ka noma ni shekara 10 kai za ka je ka yi ba za ka ba ga yana kana ci an baka ba za ka ba saboda me matsala da tashin hankali ya fada mana to jama'a mu tsoraci Allah mu kalli abubuwan nan da idan basira mi abinda zai samu mana kauna da soyayyen Allah sai Allah ya jibince mu ya saurare mu ya karba addu'o'in mu sai ya daukake mana wannan musibi to ina ga za mu dakata a nan kamar yadda nace ba wai wata muhadara ce ba kawai nasiha ce na soyayya fi sabilillahi da kuma yan uwanta na addini mafi karanci da mun ga junan mu mun gaisa da junan mu kuma insha Allah ta'ala danƙon soyayya ya karu tsakankanin mu abinda muka faɗi daidai Allah ka amfana da mu gabaki daya abinda muka kuskure kuma Allah ka gafarta mana Allah ya ƙara tabbatar da dagadigan mu akan gaskiya mu rayu akan ta mu mutu akan ta gobe kiyama Allah ka tada mu a tutan fi maqadi sidiqin inda malikin mu kuntadir wa sallallahu wa baraka ala nabiyil karim wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik insha Allah insha Allah kuna guda alhamdulillah rabbil alamin kamar yadda aka sanar kuma an gabatar ubangiji Allah ya malasa kai da gidan aljanna amin malam duba da abinda malam ya tattauna ya tabo tutuwa da dama wanda kusan su ne suke damun mu yanzu kuma musamman al'amari na matsalan tsaron nan ko su abubuwan da suke faduwa ko kuma abubuwan da ba za su faɗa ba muna addu'a ubangiji Allah ya kawo mana karshen shi dangane da matsaloli na zunubai da malam ya magana akwai wani abu wanda ya faru satin da ya gabata a wani masallaci aka kama wani yaro ko in ce matashi bayan an yi da sallar azhur ya mamaye idan mutane shige ɗibi alkur'ani akwai yadda aka jera sababbi kuma akwai yadda aka jera sai ya ɗibi tsofaffi wajen fita aka kama shi aka tambaye shi ina za ka je da wannan alkur'ani ya ce wani ne ya sa shi ya ɗibo da aka matsa mishi a ajin sunan mutum babban mutum ne ya ɗibo ƙur'anin da yake ake karanta ba wanda suke cikin loka ba Allah shi kadai yasa abin da za a yi da su so wannan na ɗaya daga cikin abin da malam ya yi bayani mun fusata Allah kuma ana kan fusata shi mafitan shi ne mu koma ga Allah muna roƙon Allah ya gafarta mana kafin ba ciya ma abin magana algabtu malam akwai tambaya guda ɗaya shin idan aka fahimci cewa wani an mishi sihiri ana magance wannan sihirin da sihiri ko ko ya za a magance ita cutar To bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala rasulillah. Wato warwar sihiri ana kiran shi annushara. Annushara sunan shi kenan a larabci. To ya kasu kashi biyu ne. Akwai warwar sihiri da sihiri. Shine kaje sahabbai suna a hadisi ne ma zo cewa min amali shaytan, nan daga cikin aikin shaytan. Shi ma sihirin ne. Shine kuma ma'anan walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Duk wanda ya dauki wannan mataki to ba shi da rabo a gidan lahira. Malamai suka ce duk zunubin da kaje an ce duk wanda ya shi bai da rabo a gidan lahira to kafirci. Duk zunubin da kaje an ce duk wanda ya shi ba shi da rabo a gidan lahira to kafirci ne wannan zunubi. Ya nuna kawai mutum ya mutu ne bai da alkhairi ko daya, ya je ma Allah ba shi da komai sai zunubi da kafirci. So da haka wannan yana daga cikin nau'o'in shirka da Allah subhanahu wataala. Amma akwai annushara, warwar sihiri ta hanyar karatun alqur'ani da yin ruqya da azkar da suka fito daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. So kuma waɗannan sun halasta. Shine abinda al-Allama Ibn Qayyim ya tahqiqin sa da kuma Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab a cikin littattafan su. Wallahu ta'ala a'lam.
Allah ya shirya da na ga cewa wai jabi na godiya ku. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Na farko bane da Allah godiya da ya ba mu ikon shirye wannan muhadara, kuma Allah ya ba malam iko ya zo kuma ya gabatar mana da ita. Malam Allah ya maka sakaya da mafifici alkhairi.
Amin malam Allah ya saka mana gaba daya.
A wannan masallaci kusan wata mukan shirya irin wannan muhadara, mukan gayyato malamai waɗanda suke ƙara mana ilimi kuma mu tattauna su ga mana abin da ke daidai da abin da ba daidai ba. Malam wannan kira da muka yi maka kuma ka duba cikin lokutanka, na san kana da tsadadin lokuta, amma da yake kira ne na Ubangiji kuma Allah ya tabbatar da shi mai ba ka ikon zuwa ka gabatar da wannan muhadara. Muna ƙara godiya, Allah ya saka da alheri, Allah ya sa kuma gobe mun gayyaci malam ya ƙara duba mu cikin lokutan nan nashi, yanzu da Allah ya ƙara ce mana wani abu malam ka da zuwa, kuma Allah ya saka maka da
alheri.
Kuma muna fata abinda malam ya faɗi mana za mu yi amfani da shi, kuma Allah ya sa ta sanadiyar waɗannan tattaunawa da aka yi mu samu mafita ga irin waɗannan al'amura da suke faruwa a ƙasar nan. Allah ya ba mu mafita. Assalamu alaikum wa rahmatullahi
wa barakatuh.
Ina ga malam Zakari ne ma.
To.
Wa alaikum salam.
Na'am.
To sai kaji mutane suke ce a zamu je gurin malami wani aje a warware mana abin da ke faruwa. Sai ga wani ya ce okay, to mun je gurin malami wani, ya ce mana to ga abin da za a yi. Daga cikin ɗaya daga cikin abubuwa sai kaji an ce mutum ya tashi da daddare, ya yi wanka da tsintsiya ko wasu abubuwan, kuma abin da aka ci ana ta cewa wai gurin malami aka je. Kuma sai kaji an ce to an je gurin mutane da yawa an kasa samun solution, sai a ce to akwai wani a ƙauye kaza an je an same shi, kuma ya ce da wani da wani ne su kai wannan abu. Kuma sai kalla an samu wato dacewa, idan aka ba su wannan abu idan suka zo sai kaga an samu sauki, sai ga daga lokacin kuma ya samu customs abu ya faru irin haka. Sai kalla an kara aikawa da kuma wani an samu waraka duk wa'annan malami ne ne ga hukunci.
To Allahu a'lam.
Na ga malam daga amsa tambayin
shi sai da dako. To wato wa'annan bayanan bayane ne masu tsawo kwarai da gaske, suna da buƙatuwar lokaci, amma dai a takaice kuma a takaicen takaita a kwarai. Wato irin waɗannan mas'alolin kun san shi abin nan sihiri mu'amala ne da shedanu. Akwai waɗansu abubuwa da ke faruwa wanda boka ko mai sihiri sai ya baka labarin wani abu da ya faru shekara 40 shekara 50 tun zamanin mahaifinka ma, ce ai mahaifinka yi kaza yi kaza yi kaza yi kaza yi kaza yi kaza. Wato shedanu suna da strategy kamar yadda ka san a cikin mu mutane mutanen da yake ba ma tsawon shekaru shekarun ba ya wuce kara 70 80 100 ko ka kai shekara 100 ma zaka a tsofa ka kai sannan kuma zaka ga cewa mu Allah bai ba mu irin sauri na aiwatar da abu ba sabani irin aljani daga nan zuwa dan wani lokaci zai iya zuwa maka yaje da mu zuwa dan wani lokaci to suna da strategy kamar yadda ka san a cikin mu mutane muna iya sa SS shi ta bibiyan mutum idan SS suka zo suka ga maka yadda kake sai ka gane ma sun fi ka sanin yanda kake kai kanka ko ba kai ke ba to ballantana gurin aljannu aljannu da Allah ba sur'atul haraka yanzu mutum sai tashi yanzu nan yaje Kano cikin minti 15 yaje ya dawo yaje ya aiwatar da wani abu suna tsawon shekaru suna da alaka da junansu su ma suna da irin nasu technology da irin nasu tsare-tsaren wanda za su yi domin batar da bil'adama so da haka shedanu suna iya sa ido akan waɗansu mutane su bibi labarinsu su bibi al'amarinsu sai su zo suna ba da labarin ai an yi kaza sai wani ga kamar sun san al'amarin gaibu ne kuma ba gaibu suka sani ba sun bibi rayuwanka ne yanzu aljani idan ya zo yana binka in dai ba azkar kai ba ya uye a can yana binka zai iya ganin har bayi zai iya binka me kake in dai ba kai azkar ba kila an fahimce da kyau zai iya binka office yaji me kuke tattauna da uganka zai bi ka gida yaji me kake tattauna da matanka sai yaje sai ya gaya maboka cewa ga abin da wani fuska tattauna da matan shi da haka idan ya zo gurin kau ka gaya mishi kun yi kaza da matanka sai mutum ya rinka ganin a kai tunda mutumin nan bai san haka bai nuna fatik ya fa san rayuwa ta kenan na rantsi maka da Allah ƙarya yake bai san gaibu bai gaya maka abin da ke cikin zuciyanka wallahi bai sani ba ƙarya yake yi bibiya ne kawai irin wanda DSS yake yi ma mutanen mu su ma DSS din su ne suna bi domin su batar da bil adama to wani lokaci wannan hanya ta farko kenan hanya ta biyu manzo Allah sassa ya faɗi cewa suna zuwa suna satan ji hakanan kuma ayan alqur'ani mai girma ya tabbatar ko yawwa wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam' faman yastami'il ana yajid lahu shahaban rasada yastariquna as-sam' kamar yadda qur'ani ya kawo manzo Allah ya bada bayanin yanda aljannu suke zuwa sama su jiyo labari wani ya hau kan wani har sai sun je kofan sama ta daya su kasa kunni suna ji idan Allah ya zartar da wani al'amari sai ya gaya wa mala'ika jibril shi ko mala'ika jibril haka nan zai rika shudewa kowayensu mala'ikun sama yana gaya musu ga abin da Allah ya zartar abin nan da Allah ya zartar Allah kadai san iyakan shi Allah yana iya bayanin abin da ya zartar cikin shekara 100 cikin shekara 50 cikin shekara 10 cikin shekara 5 cikin shekara kaza Allah kadai san abin tunda nasi bai fadi adadin ba to a lokacin nan shedanin da suka kasa kunnin su a sama sai su ji sakon da mala'iku suke gaya musu nansu kila kun fahimta to amma kuma sai a aiko da yula ta wuta sai ta kakkabo su amma annabi ya ce akwai wanda za su rage a cikin su sun ji kalma ɗaya nan baka san iyakanta ba kar ka dauka kalma ɗaya irin wanda kawai misali a ko a ko a larabci a nahu aka ce wani zo ka gabatar man da kalma ba ana nufin kalma ɗaya bane ana nufin ka zo ka yi mana bayani in aka ce mutum ya gabatar da kalma a larabci ana nufin kila ya zo yi muhadara kila ya zo ya yi wata samina duk ana kiran shi kalma to baka san iya abin da Allah ya ji da su ba to shine sai su zo sai su gaya ma bokayensu mun ji kaza to shine annabi ya ce sai bokaye su faɗi wannan gaskiyar daya amma za su cakuɗa ta da ƙarerayi 100 akwai kuma ababen da yake so ko ba ƙarya bane kofa na uku kenan wannan na farko na gaya muku aljanu suna iya bibiyan ɗan adam kofa na biyu suna iya zuwa satan ji kofa ta uku shine kawai sanin psychology abin nan menene a hausance nake so wato ɗabi'an ɗan adam duk ɗalibin da ya gama karatu ba sai ka je ka tambaye shi ba aiki yake so samu ko aiki ne ko sana'a ko waye kila an fahimci da kyau duk matan da mijinta zai kara mata kishiya to babban hadarinta a duniya shine kishiyan nan tafi mata boko haram hadari ba ta kuma take dina fasa dani ka gane so da haka boka yana da irin wannan yakan zauna ya karanci yanayin mutum wato lokaci kai zaka dan bashi likeci kai zaka dan bashi likeci idan ka zo gurin shi sai ce eh ina jin ka me ke tafi da kai wallahi algaba ta malam a wurin aiki ne ka bashi likeci ya gane a wurin aiki ne kake da matsala kana fara magana kai kalma 1 2 3 4 sai ya ce bari duk na san abin da ya kawo ka an riga an gaya mana wani lokaci ko ba gaya mishin akan yi ba kana da makiya ne da yawa da wannan shimfidan zai fara maka akwai wani bai wuce sati ɗaya ba kun yi magana da shi yana nan ba baki ba ba fari ba dan in yace fari akwai yawan ƙarya ne baka yi mu'amala da wani fari ba in yace baki akwai yawan baka yi mu'amala da mu'amala da baki ba sai ya ce maka ba baki ba ba fari ba yana nan yana maka faran-faran da yawa kai kuma ƙwaƙwalwarka sai ta fara ta'a to malam malam Suleiman kenan ma yanzu malam Suleiman din da muke da shi shikenan dama inna ma yuridu shaytanu an yuqi bainakum al'adawata wal baghda shedan yana son ya fadda kiyaya da gaba ne shikenan ya fata malam Suleiman a gurinka daga nan sai ya bude maka wadansu kofofi to kai kuma sai kai ta ƙara mishi bayani ai algafata malam kaga lokacin ma da yayi mun kaza dinnan kai kake ta bashi likeci farko ya gina akan sanin dabi'an dan adam sai kai kuma ka rika ƙara mishi haske shikenan sai ya gina maka wani bayani so da haka dai a takaicen takaitawa wannan abubuwa sanannu ne bokaye suna yin su suna kuma yin su ne domin su batar da bil adam domin shedan dama ya riga yi wannan alƙawari a gaban Allah subhanahu wataala sai dai bayan Allah masu ikhlasi su Allah zai tsamar da su so dan haka bin tafarkin nan dai kafirci bin tafannan tafarki kafirci in amma mutum sihiri ya tabbata an mishi sihiri malamai suna ganin babu laifi in an san wanda ya sihirin aje a ce mishi ka bata sihirin da kai kun gane an san wanda ya sihirin kai ne kai ma wancan sihiri ko kai ma wani sihiri to ka bata sihirin da kai shi ya san abin da ya kukkulla kila an yi kulle-kulle ne ana tofi irin yanda aka yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sihiri bayahudi ya mishi sihiri to shikenan idan aka warware wannan sihirin aka cire wadannan alluran da aka sassa aka ciccire wadannan kusoshin da aka kakkafa shikenan mutum zai sami lafiya to babu laifi ai wannan amma in ba a gano ba to mutum ya ta godo da Allah ya marerece ma Allah ya kaskantar da kai ga Allah ya ta addu'a yana hada da ruqya yana hada da zikirura sai ya samu waraka kamar yadda yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai da wata 6 a watan ruwan yace kwana 40 ne da aka yi mishi sihiri yana addu'a yana addu'a yana addu'a Allah ka bashi lafiya shi sihirin da aka yi masa mantuwa ne ke kama shi amma ba a cikin shari'a ba a cikin mu'amala yau dakin wa yake yau dakin ki nake tace manzo Allah ba jiya ka fita daki na ba ya manta to shine annabi ya ta addu'a Allah subhanahu wataala ya aiko mala'iku guda 2 suka zo wani ya zauna a gefen kanshi wani ya zauna a gefen kafan shi yake tambaya mabiyar rajuli me ya samu wannan mutumin dayan yace maqabubun an mishi sihiri ne waye mishi sihiri aka ce labid ibn al-a'sam bai yahudi ne dai me aka hada an hada da huda na dabino an hada da huda na dabino na dabino na namiji namijin dabino an hada da gashin kan annabi sallallahu alaihi wasallama da wani yaro aka sanya shi shiga dakin annabi ya dauki kumbin shi ya ciro gashin annabi shi bai san me za a yi da shi ba kawai an bashi assignment ne je ka ciro gashi ya ciro wannan gashin aka hada da huda na dabino aka hada da allura aka hada da wane ne aka hada dai aka yi wannan surkullan aka kulla aka je wani wata rijiya bi'ir zarwan wata rijiya ne a bayan gari gurin kawai in ka je mai tada hankali ne gurin kawai akwai tada hankali aka je wannan rijiyan aka shiga cikin rijiyan aka daga aka samu wani dutse aka je aka haka wani guri aka sanya wannan sihirin sannan aka samu dutsen aka rufe sai dai Allah zai iya fito da wannan al'amari shine abin da ya samu annabi sallallahu alaihi wa sallam amma da ya ta addu'a sai mala'ikun nan duk suka zo suka yi bayani annabi da ya tashi da safe ya sa sayyidina Ali ibn Abi Talib da wane ne daga cikin sahabbai suka je suka shiga rijiyan suka dauko wannan sihirin suka zo suka warware ta dama allure guda 11 aka sanya da haka yana karanta qul a'udhu bi rabbil falaq ɗaya ya warware min sharri ma khalaq wa min sharri ghasikin idha waqab wa min sharri nafathati fil uqad wa min sharri hasidin idha hasad biyar sun warware qul a'udhu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas min sharri waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas min aljinnati wan nas sihiri gabaki dai warware manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya samu lafiya اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا اخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياه زياده لنا في كل خير والموت راحه لنا من كل شر برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم امننا في اوطاننا اللهم امننا في اوطاننا اللهم امننا في اوطاننا واصلحنا واصلح ولاة امورنا اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم ارفع عنا البلاء والبلاء والزنا والزلازل والمحن ما ظهر منها وما بطن اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم يا الله منا روقك ابين دي يفقر فما الله كا ايا منا ابين دي مكي ايا وا الله كا تيمكي مو الله كا تسري مو كا تسري منا ايماني الله كا شريا مو كا شريا منا زرعا يا الله كا كيتا منا ايم ماتم مو الله كا كينصا منا سمارم مو الله كا تربيتن دي قنانن يارم مو الله كا البركتي تصوففين مو الله كا تيمكي شواغبنن مو الله كا جامو كركد su zuwa ga dukkan alkhairi ya Allah halin da muke ciki a wannan kasa kafi musannin sa Allah ka gafarta mana Allah ka yafe mana Allah ka daukake mu wannan fituntunu Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya da gamawa lafiya ya Allah ka yaye mana dukkan wahala ya Allah ka yaye mana dukkan kunci ya Allah ka yaye mana yunwa ya Allah ka yaye mana talauci ya Allah ka yalwata mana ya Allah ka haskaka mana ya Allah ka shige mana gaba ya Allah kada ka bar mu da wayan mu da dabaran mu ya Allah ka rayar mu akan sunna ka karbi rayuwar mu akan sunna ranar tashi alkiyama ka tada mu a tutan shugaban ahlus sunna allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin
Allah. Na Allah sai da kowa da mai ake mu. Sai mu barka da nan ya ce mu sallallahu